This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 10 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai.
To Hafiz, shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Laraba, inda ya jaddada goyon bayansa ga Isra'ila. Mahaukaciyar guguwar Milton ta yi kace-kace da gabar tekun Fasha na Florida a kudancin Tampa a daren jiya Laraba. Hawa kuma za a ji cewa kungiyar raya tattalin arzikin yammacin Afirka ECOWAS ta ce za ta aike dakaru 5,000 domin tunkara kalubalen tsaro a yankin yammacin Afirka.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu 'yan kasar Lebanon mazauna Najeriya sun fara yin tsokaci kan hare-hare da ake kaiwa a sassan kasar su.
Duk mutum a duniya ba kowa yana sobo, kawai addu'a za mu yi musu. Allah ya kawo arhama ko ina, insha Allah wannan war zai kare very soon insha Allah. Saboda ba za ka jin dadi umuni ya mutu haka a gabanka kuma ba ruwan shi a cikin wannan war.
Za a ji cewa Najeriya kamfanin mai na kasa NNPCL ya yi karin haske kan dalilin da ya sa aka yi karin farashin litar mai a kasar.
Abin da ke faruwa farashin mai amma shi kaso duniya take fito da farashi saboda abin da za a amfani da shi na gurbataccen mai da za a sa a farashin duniya ake sayan shi kuma shi yake ko farashin nawa zai kama kowace lita.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. A wannan makon shirin ya duba batun taimakekeniya tsakanin ma'aurata a gidajensu. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Laraba, inda ya jaddada goyon bayansa ga Isra'ila yayin da take ci gaba da kai hare-hare kan 'yan bindiga a Gaza da Lebanon, tare da yin la'akari da mayar da martani ga hare-haren makamai masu linzami na Iran na baya-bayan nan. Kiran wayar shine tattaunawa wasu ta farko tun ranar 21 ga watan Agusta. Fadar White House ta ce mataimakin shugaban kasa Kamala Harris tana cikin tattaunawar. Mai magana da yawun Fadar White House Karine Jean-Pierre ta shaida manema labarai cewa tattaunawar an yi ta ne kai tsaye kuma ta dauki kusan rabin sa'a. A sanarwar da aka yi a hukumance, Fadar White House ta ce shugabannin sun tattauna kan matsalolin gaggawa na sabunta diplomasiya don sako mutanen da Hamas ke garkuwa da su a Gaza, tare da magance matsalolin jin kai da ake fuskanta a yakin. Mahaukaciyar guguwar Milton ta yi kace-kace da gabar tekun Fasha na Florida a kudancin Tampa a daren jiya Laraba, inda ta kakkaba wutar lantarki tare da janyo wasu guguwar da ke barazana ga rayuwa da barna da iska da ruwan sama a sassan tsaki da kudu maso yammacin jihar Florida. A lokacin da ta isa kusa da Siesta Key a cikin gundumar Sarasota, Milton ta kasance guguwa mai mataki 3 tare da matsakaicin iska mai tafiyar kilomita 205 cikin sa'a. A cewar cibiyar kula da bala'o'in guguwa da ke da ofishi a birnin Miami, mahaukaciyar guguwar Milton ta isa da ƙarfin iska mai tafiyar kilomita 108 cikin sa'a a kudu da Tampa, amma guguwar ta haifar da wasu ƙarin guguwa da ambaliyar ruwa daga bakin teku zuwa yankunan biranen Tampa da St. Petersburg da Sarasota da kuma Fort Myers. Gargadin guguwa ya fara aiki ne a ranar Laraba a kusan dukkanin gabar tekun yammacin gabar tekun Florida mai tsawon kilomita 500. Babu wutar lantarki ga gidaje da wuraren kasuwanci sama da miliyan 1, galibi a kananan hukumomin Sarasota da Manati, inji kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Shugaban hukumar kula da hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ko IOM a takaici na yin kira da ayi hijira cikin koshin lafiya zuwa kasashen yankin Gulf a daidai lokacin da hanyar gabashin yankin gabashin Afirka mai hatsarin gaske ke janyo asarar rayuka. Hanyar da ake kira hanyar gabas ta tsakiya ta taso ne daga zirin kahon Afirka zuwa Saudiya da tekun Fasha ta hanyar Habasha da Djibouti da Somalia da Yemen. Ma'aikata 'yan cirani musamman daga Habasha har ma daga wasu kasashen gabashin Afirka suna bin hanyar ne domin neman ayyukan yi da arziki. Akalla mutane 48 ne suka mutu yayin da wasu 76 suka bace ko kuma ake kyauta zaton sun mutu bayan da masu safara suka tilasta bakin haure sauka daga cikin kwalekwale biyu a ranar 1 ga watan Oktoba a tekun Bahar Maliya dake gabar tekun Djibouti. Kusan dukkan bakin hauren yan kasar Habasha ne. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kadan sa da filo zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu daga Najeriya. Yayin da ake samun bayanai masu karo da juna tsakanin ma'aikatar hudu da kasashen waje ta Najeriya da shugabancin kungiyar 'yan Najeriya mazauna kasar Lebanon dangane da alƙalman mutanen da ke muradin a kwazo su zuwa gida Najeriya saboda tarzomar yaƙi a kasar ta Lebanon. 'Yan Lebanon din mazauna Najeriya na ɗarin tofa albarkacin bakinsu akan har-harin da ake kaiwa a sassan kasarsu. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kori ya iko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rahotanni na nuni da cewa tuni wasu kasashen duniya suka himmatu wajen kwashe 'yan kasarsu daga kasar ta Lebanon saboda karuwar zaman zulumi a kasar sanadiyar cille-cillen rokoki tsakanin Isra'ila da Iran ta hannun kungiyar Hezbollah. Al'amarin da kai tsaye ya shafi Lebanon kuma ya dagula harkokin yau da kullum a kasar. A wata sanarwa da kakakin ma'aikatar harkokin kasashen waje ta Najeriya, ambasada H. Abu Obe ya ce daga cikin kimanin 'yan Najeriya 2000 da ke zaune a kasar Lebanon, ofishin jakadancin Najeriya a Beirut ya yi rijistar mutane 500 waɗanda ke muradin a kwaso su zuwa gida. To sai dai shugaban kungiyar 'yan Najeriya mazauna Lebanon, Mr. Roland Aibob Biasa, ya ce babu ƙanshin gaskiya akan haka, yana mai cewa mutane 500 ɗin da ake magana an yi rijistar su ne ƙarƙashin tsarin sanin 'yan Najeriya mazauna Lebanon a hukumance. Farfesa Kamil Sanifage, masanin kimiyyar siyasar ƙasa da ƙasa da harkokin diplomasiya, ya fayyace dalilan waɗannan bayanai masu cin karo da juna.
Matsalar da ake samu a Najeriya shine gaskiya ba mu da tsari, ba daɗewa shigen haka ta faru a Ukraine, Sudan da wurare dai daban-daban. Sannan abu na biyu kuma ba mu da bayanai wanda ake cewa database na 'yan Najeriya a ƙasashe. Sannan kuma ana taɓa rawa sai a yi kama bisa yanzu da kare duk ƙasashen da 'yan Najeriya suke, wasu ba ma ma'aikatan Najeriya ba kuma mun ƙasa ma ba su san ɗan Najeriya nawa ne yake ciki ba.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ƙasar Lebanon mazauna Najeriya waɗanda ake yi wa laƙabi da ƙorori suke shakkun tofa albarkacin bakinsu akan wannan sabuwar tarzoma da ta ritsa da ƙasarsu, duk kuwa da mummunan tasirinta akan iyalai da harkokinsu na kasuwanci. To amma wani ƙwara mazaunin Kano mai suna Hassan Golden Leo ya yi ta maza.
Yanzu magana da ya kawai zamu ce duk mutum a duniya ba kuwa yana sobo, kawai addu'a zamu yi musu, Allah ya kawo arhama ko ina, insha Allah wannan wo zai kare very soon insha Allah. Saboda ba za ka ji daɗi in wani ya mutu haka a gabanka, kuma bar wancan a cikin wannan wo kawai yana zauna haka a hanya, za ka gan shi akwai wani missile zai sauko zai kashe shi, kuma wannan haka zai mutu, kuma shi bar wancan a cikin wannan wo. Kuma ka gani babban siyasa ba wani ya sani wannan siyasa, ba ruwan wannan mutum, wannan children, wannan mata mai suna mutu, wannan duka ba ruwansu.
Kamar da ku da kuke nan in an yi misali a can ya kuke ji yanzu ciwo?
Dole ba wani zai ji daɗi, ko iyalinka ko ba iyalinka ba. No, ba za ka ji daɗi kare ya mutu a hanya, ba wani zai ji daɗi kare. Ya za ka gani ko ina akwai war, ba kawai a Lebanon, Gaza, ko ina a duniya.
To sai dai masana sun yi sharhi akan dalilan ƙwarorin na rashin ambata komai akan wannan tarzoma.
Idan ka duba mutanen Lebanon wanda suke nan, wani suna da wani kungiya mai ƙarfi wanda suke da tasiri sosai akan haɗuwar kansu, don haka zai yi wahala a ce sun fito sun yi wani bayani akan al'amura. Ma'ana dai suna shakkar batun matsalar tsaro na ƙasa da ƙasa.
Farfesa Kamil Sanifage kenan, masanin diplomasiya da kimiyyar siyasar ƙasa da ƙasa a Jami'ar Bayero Kano. Mahmud Ibrahim Kori, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kori da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar filiya da labaran duniya kashi na biyu.
Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Yammacin Afirka ECOWAS ta ce za ta aike da dakaru 2,000 domin tunkara kalubalen tsaro a yankin Yammacin Afirka, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Hassan Maina kaina ya hada mana.
Kwamishinan harkokin tsaro na ECOWAS kenan Dr. Abdulfatah Musa kenan ta muhimmancin aikewa da dakarun, wanda ya ce zai taimaka gaya wurin samar da zaman lafiya da tsaro a Afirka ta Yamman. Wannan kuma mataki ne da tuntuni ya kamata a ce an dauka, a cewar kwararren Hafsa akan matakin wanzar da zaman lafiya a mataki irin na kasa da kasa, kuma tsohon kakakin rundunar kawancen kasashen yankin tafkin Chadi Kanar Muhammad Dole.
Bukatar kafa rundunar yaki da yan ta'adda da kuma tunkarar manyan laifuka a kasashen Afirka ta Yamma abu ne da ya kamata a ce an yi tuntuni ganin irin yadda ayyukan yan ta'adda suka haddabi ko kuma suka yi kamariya waɗanne a wannan yankin. Yin haka tabbas zai bada dama wajen rage kashe-kashe da kuma safarar makamai a tsakanin waɗannan kasashen.
Masanin tsaro Eya Komodo Baba Gama mai ritaya na ganin kudirin na ECOWAS abin ayaba ne saboda dalilai kamar haka.
Zaka samu mutane kawai da suka zama display sun kai misalin kimanin a miliyan 4,800. Sannan kuma in ka duba internally wanda aka yi display sun ɗinsu a wayannan wurare sun kai miliyan 2,400. Kaga wannan abu ba abun daɗi ba ne, abun tashin hankali ne in ka duba a tsaro a wayannan a yanki namu.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina. Daga ƙarshe ana ci gaba da kidayar ƙuri'u yayin da 'yan ƙasar Mozambique da suka kada ƙuri'a a ranar Laraba ta gabata ke dakon sakamakon zaɓe tsakanin jam'iyya mai mulki da ta mamaye fagen siyasar ƙasarsu kusan shekaru 50 da 'yan adawa uku na siyasa. Sama da mutane miliyan 17 ne aka yi wa rijista don kada ƙuri'a, ko da yake ba a san ko nawa ne daga cikin waɗanda suka yi rijista ba suka fita suka kada ƙuri'ar ba. Tun da farko dai an yi layukan zaɓe a rumfunan zaɓe a wurare daban-daban tun daga ƙarfe 7 na safe, inda jama'a ke da sha'awar kada ƙuri'unsu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya wato NPCL ya ce farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya ne ya yi musabbabin ƙarin farashin litar mai a ƙasar. Kamfanin ya bayyana haka ne ta bakin babban daraktan sashen kasuwanci da cinikayyarsa Alhaji Lawal Sade, kamar yadda za ku ji a wannan hira, inda Halima Abdurra'u ta fara da tambayarsa ko me ya janyo aka ƙara farashin man fetur a gidajen man NPCL, sai ya ce.
Eto Halima, kamar yadda kika faɗa cewar gashi an waye gari a Najeriya sun gani an samu canjin farashin mai a gidajen mai cikin ƙasa ko ina. Eto kin ga abin da ke faruwa, farashin mai amma shi kaso duniya take fito da farashi saboda abin da za a amfani da shi na gurbataccen mai da za a sa a farashin duniya ake siyan shi, kuma shi yake ko farashin nawa zai kama kowace lita. To tun tuni kama abin da ke faruwa ita NNPC ta shigo da mai din akwai bamban. So ba wai an ƙara kuɗi ba ne, a dama wannan ɗan bambanci ne da ke ta faruwa da idan ita NNPC ɗin take ɗauka a saida ma kuma 'yan Najeriya ba wai kuɗin shi ba ne dama da aka shigo da shi. To amma yanzu da dama ta bayar cewar insha Allah ya sa matakin manmu za a iya yi a ƙasa, to kin ga duk farashin da ya kamata da aka samu na ƙasar wanda aka yi aka tata da kuɗin da aka sai shi gurɓataccen mai da farashin da ya kama na kowace lita ce sai a haka ɗin. So kawai abin da ya faru kenan.
Ko za ka yi mana ƙarin bayani akan yadda 'yan Najeriya za su fahimta cewa ga yadda farashin kowace lita ya kai ga naira 1,030 a gidajen mai NNPCL inda 'yan kasuwa suke sayar da nasu sama da wannan farashin?
Eto kamar yadda na miki bayani, shi ainihin wannan kuɗin shi ne in aka duba abin da kasuwa ta kama ita NNPCL ta sai mai a wani matatan, so abin da ya kama kenan, so shi ne za ta saida ma 'yan ƙasa a haka. So shi yasa yanzu wannan shi ne farashin da ya kama na haka za a sayar in aka tace shi a cikin Najeriya kuma ko jama'ar finance ta ci haka kudin zai kama. Kuma ƙarin bayani shine tana yiwuwa nan gaba idan kudin gurbatacce mai ka zo ƙasa wannan farashi zai ƙasa. Idan har gurbatacce mai ya sama shi ma farashi zai sama. Hawa kuma canji na dala shi ma haka yakan kawo wannan. Amma mu yanzu abin jin daɗin mu a Najeriya ake tashi shi kuma muna tabbatar da cewa kamar mu a NPC insha Allah abinda muke da kokarin yi magana cewa duk gidajen mu ana sayar da mai saboda shi kan samuwar mai din ma yana da amfani ga ƴan Najeriya. So mu tabbatar da gidajen mu ko ina ake neman mai din za a samu a saya.
Sai da wasu ƴan Najeriya duk suna ta cewa ya kamata a ce tunda a cikin gida ake sarrafa man to ɗanyen man ana tacewa a cikin gida ya kamata farashi su sauka ne ba yin sama ba. Kuma yi dalilin da yasa ba a samu raguwar farashi.
To kamar yadda na yi bayani kuma kin san mu NNPCL kamfani ne mai zaman kanshi amma kuma kamfani ne wanda kuma mallakar gwamnati. So yanda doka ta bamu shine duk yanda muka sayi man nan doka ba ta bamu cewa mu yi asara ba mu saida. So haka muka sayi shi a matatan mai din. So kuma yanda muka sayi shi haka za mu sayar. Shi yasa ko a yanzu ma ita doka ta ba da damar cewa ba lalle bane sai NNPC ta zama optaker na ganin mu saida ma wasu. So ɗan kasuwa duka gaba ɗaya za su iya zuwa kowa ya je inda mu ma za mu iya zuwa mu bi layi mu je mu su manna a wannan matata din yanda kuma kasuwa ta kama sai a sayar.
To su Ipman sun ce ba su samu sanarwa akan cewa za su iya zuwa Dangote kai tsaye ba. Shin an fitar da sanarwa an ba su?
To ai kin ga ba mu bane Dangote kuma ba mu bane muke rike da Ipman. So su sai su je su samu na tabbata an sai su samu hukumomin matata din za su yi magana da su kuma na tabbata za su daidaita da kankanin su.
Su suna bayani ne kaman ku ne kuke da iko na ba su damar su je su yi wajen Dangote yace ai suna jiran sanarwa daga gurin ku akan za su iya zuwa wajen Dangote kai tsaye.
Gyara a cikin maganan da ya shine za su iya zuwa kamar yanzu misali man da muka saya a matatar mai da farashin da muka saya. So ko da sun zo wurin mu doka ta ba su dama kuma kasuwanci ne za su ga kudin da muka ci za mu sayar musu kila tana iyawa ma mu ce sai mun dan dora wannan riba akan abin da mu muka saya a wurin matatar mai. So su za su iya duk kila zuwa an suka je can wurin su directly ba tana iyawa su samu kansa da yanda za mu sayar musu. So kin ga kawai kasuwa ne inda zaka samu sauki a nan zaka je zaka sai kayan ka. So ba wai mu ne muke za mu ce ku je ko kuma shi wanda zai sayar musu su ku zo. Kowa kasuwa ce a bude. So kowa zai iya zuwa in suka tambaya na tabbata ba za a ce musu a'a ba. Kuma ma suka zo mu ma wurin mu din amma yanzu mu abinda muka sa a gaba shi ne mu tabbatar da cewa ƴan Najeriya sun samu mai duka a gidajen mu wanda aka saka NNPC Limited a ko ina yake a cikin kasar nan. Zan akwai mai ku tabbatar da wannan kuma ingantaccen mai ne da kuma in mutum ya sayi mai din lita ɗaya kasa lita ɗaya ne take za ka biya kuɗin ta.
Babban daraktan sashen kasuwanci da cikin ɗadi cinikayyar kamfanin NPCL Alhaji Lawal Sadiq kenan a hirarsa da Halima Abdurraouf. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka tanka hoiba. Ku jama'a tambaya nike da.
Namiji shine kan gida to amma yana da muhimmanci sosai mace ta bada gudumawanta 100% saboda tafiyar da sha'anin iyali.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan nan a Najeriya na nuni da cewa mata da dama suna fama da ciwon damuwa da ke shafar lafiyar kwakwalwarsu sabili da rashin bakin magana a yadda lamura ke gudana a gidajen aurensu. Lamarin da ke shafar zamantakewa tsakaninsu da mazansu da kuma yaran da ke tsakaninsu. A yau, shirin domin iyali zai fara nazarin wannan lamarin da nufin ganin an samu maslaha tsakanin ma'aurata. Wakiliyar jihar Plateau Zainab Babaji ta haɗa kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da Farfesa Murna Ahmed ta Jami'ar Jos da 'yar gwagwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad sai kuma magidanci Farfesa Ali Ahmed Difa waɗanda suka haska fitila kan rawar da mata ke takawa a gidajen aurensu da kuma rawar da ya kamata maza su taka don ƙarfafa musu gwiwa. Farfesa Murna ta fara da bayyana yadda ake cuɗani in cuɗe ka tsakanin ma'aurata.
Namiji shine kan gida to amma yana da muhimmanci sosai mu gane cewa mace ya kamata ta bada gudumawanta 100%, saboda tafiyar da sha'anin iyali. Domin haka din shine zai sa ita ma ta yi rawan gani, kuma ya bata baki da gurbi a cikin iyalin. To amma kaga in bata bada komi, ta zauna kawai cewan a'a namiji shi zai yi komi, bayan da ma ganin cewa ita bakinta an manne shi, to shi ma namijin fa za a zuba mishi irin kayan da watakila ba zai iya daukawa ba, a karshen ta gaba daya iyalin sai ta rugurguje.
To amma kuma a baya sai ana ganin kaman ku mata kun fi ta'allaka irin waɗannan nawaya ma su maza, me yasa kina ganin kaman ya kamata a ce mace ma a ce tana aiki, ita ma ta kawo kudin ta a cikin gida domin a sarrafa abin da za a yi?
Eh, to shi rayuwa kin san Bature yana cewa is dynamic. Ya kamata muna ganewa da irin abubuwa da ke tafiya a zamani, sannan kuma mu san inda muka tsaya a cikin abin da ke tafiye. Ana misali yanzu kin ga cikin shekarun nan da suka shige har zuwa yanzu, maza da yawa damuwa ya dame su. Mutane maza da yawa suna ta mutuwa, harkar rayuwa ya zama da wahala sosai. Ɗaya daga cikin dalilan shine gaskiya ɗawainiya ya yi masu yawa, kuma waɗansu su ba su da ƙarfin da ya kamata da zai ba su iko su iya fitar da, ko kuma a ce su biya buƙatun duk abin da iyali ke buƙata. Kuma yanzu kin ga gashi nan profile din mata yana tashi sosai yanzu, sai ki ga mace Allah ya bude mata kofa, kasuwanci ta sa hannu, ki ga tana da abubuwa, sha'anin ilimi ne mace ta shiga, ki ga tana ta tafiya. Muka gane cewa dukan mu ya supposed to complement one another. Kin ga ba wani cewan shi namiji shine kade ya kamata ya komi da komi. Saboda haka 100% ya kamata mata su tashi su bada goyon baya wa maza a cikin sha'anin duk abin da kika samu, ko kasuwa ne ko albashi ne ko menene, ya kamata sha'anin gida shine number 1 a bashi karfi.
To Hajiya Aisha, ta kina ganin kaman lokaci ya kai da ita mace ma ya kamata a ce ta dauki waɗansu haƙoƙi na gudanar ko sarrafa iyali ta yadda za ta samu baki ita ma ta bada shawarwari game da abin da ke faruwa, ko da a cikin gida ne ko kuma a cikin al'umma?
Gaskiya lokaci ya yi wanda mata za su sa hannu dangane da gudanar da abubuwan gida, watakila na harkan kuɗi ko tarbiyya. Kamar yadda muka sani al'amuran yanzu sai dai a ce la haula wala quwwata, duba ga yanayin da ake ciki, mazaje suna iya bakin kokarinsu domin su ga cewan sun sauke haƙƙin da yake kansu. To amma idan muka duba yanayin rayuwar da ake ciki, dole ne fa mata mu sa hannu domin a gudu tare, a tsira tare. Domin da haka ne, idan ke ma kin sa hannu, kina da bakin da ke ma zaki faɗa a ji, ba wai zaki faɗa a ji na gori ko wani abu ba, a'a zaki faɗa a ji cewa ke ma fa kina taimakawa a harkokin gida. Duba ga yanayin da ake ciki, mazajen suna iya nasu kokari, so ke ma ya kamata ke ma a matsayin ki na mata, in har kina so ki ga abin da zai tafi miki daidai, dole ne ke ma fa ki sa hannu ko yaya yake, ko mun kankantan shi.
Hajiya Salma, a baya za a ce ai wannan haƙƙin miji ne, ni mace ba ruwa na, in ka kawo oho, in ma baka kawo ba, saboda haka mata sai ki ga yawanci ba su da bakin da za su, idan abu ya dame su ma su furta shi, saboda kila za a ce ko addini ne ko kuma wata al'ada ne an tauye musu bakin magana ta yadda za su faɗi abin da su ma yake zuciyansu. Kina ga kaman wato sanya mata wato su zama su ma suna da haƙƙin da za su ɗauka a cikin gida zai taimaka wajen ba su murya a tsakanin al'umma ko kuma a tsakanin iyali?
Gaskiya. To alhamdulillahi, kamar yadda yarwata ta faɗa, gaskiya lokaci ya zo wanda mu mata za mu tashi mu taimaki mazajenmu. A lokaci da yanayi yadda muke cikin nan, ba lokaci wanda mace za ta zauna ta ce komai da komai na cikin gida sai dai namiji ya kawo ba. Misali idan muka duba yanzu, mazaje wanda suke ma'aikata ko wajen sana'o'i, a da idan kana da 1,000 za ka iya ka ɗauka ka kawo gida ka ba ma mace ta yi cefane, kuma maybe a yi karyawan abincin safe, sannan kuma a yi na rana a yi na dare. To a yanzu idan muka duba mudin shinkafa ma kadai 2,000 zuwa 2,800, daga 2,600 zuwa 2,800, mudin wake 2,800. To idan muka duba wannan abun, a sati in kika ce a aje miki abincin sati, ki duba shinkafa mudu 10, wake mudu 10, masara mudu 10, wannan abun gaskiya ya kai wanda gaskiya mu mata ya kamata mu taimaka ma mazaje mu, ba kaman da yanda na san wayen su mata suna da shifa, amma idan miji bai kawo ba sai su ce su fa ba za su taimaka ma miji ba. In miji in ya kawo, in bai kawo ba sai dai a zauna a kwana. Haka wayen su mata ma sai ki gani sai dai su yi nasu da yara su ci, miji in bai kawo ba sai ya ce shi ya je ya kwana a haka ko ya je ya nema. Gaskiya a yanayin da muke cikin nan ya kamata mu mata mu tausaya mu taimaka ma mazajenmu.
Farfesa, kana da ra'ayin cewa wato mata su ma su taimaka a gida, saboda yawancin lokaci matan nan suna ganin kaman wato rashin ko barin muku haƙƙin gidan nan shi yake janyo ake danne musu waɗansu haƙoƙinsu na cewa ba sa ma iya magana a cikin iyali, ba sa ma iya magana a cikin al'umma.
Eh, lallai kuwa idan an duba tun ma daga farko, ai an halicci mace ta zama mataimakiya ne mai dacewa, ya zamana ya halatta a kanta ta taimaki mijinta duk ta irin lokutan da zai nemi taimako. To kaga idan za ta iya tanadi, idan za ta iya taimaka masa domin abubuwan gida da bukatu da zai kawo kuɗi da sauransu, kaga ta cika umarnin da aka halice ta takanas. Mata wasu sun yi makaranti, wasu suna da ayyuka, wasu suna da jari. Yau idan za su taimaka wa mai gidan nan, ko da directly ko kuma ta wurin yaransu, biya bukatan yaransu, biya bukatan kai, wasu ma sukan iya biyan bukatan in-laws insu, wato iyayen ma mai gidansu. To sai kaga komai ya tafi da kyau, akwai farin ciki, akwai ci gaba. Da su fa da duk yaransu, kai wani ma da dukkan zuriyansu, in ya fi akan da shi kadai zai buga dare da rana.
Haka yake. Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Farfesa Murna Ame ta Jami'ar Jos da ƴan gwaggwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad, sai kuma magidanci Farfesa Ali Ahmed Difa da suka amsa gayyatar mu, suka kuma ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka, da kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da su jagoranci tattaunawar, da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. A madadin su duka, alheri ke muku, fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadi.
Masu sauraro a gaida alheri Grace Abdu, yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Laraba, inda ya jaddada goyon bayansa ga Isra'ila, yayin da take ci gaba da kai hare-hare kan ƴan bindiga a Gaza da Lebanon, tare da yin la'akari da mayar da martani ga hare-haren makamai masu linzami na Iran na baya-bayan nan. Kiran wayar shi ne tattaunawarsu ta farko tun ranar 21 ga watan Agusta. Fadar White House ta ce mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris tana cikin tattaunawar. Mahaukaciyar guguwar Milton ta yi kaca-kaca da gabar tekun Pasha na Florida a kudancin Tampa a daren jiya Laraba, inda ta kakkaɓa wutar lantarki tare da janyo wasu guguwar da ke barazana ga rayuwa, da ɓarna da iska da ruwan sama a sassan tsaki da kudu maso yammacin jihar Florida. A lokacin da ta isa kusa da Siesta Key a cikin gundumar Sarasota, Milton ta kasance guguwa mai mataki 3 tare da matsakaicin iska mai tafiyar kilomita 205 cikin sa'a. A cewar cibiyar kula da bala'o'in guguwa da ke da ofishi a birnin Miami,
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma ku tara da misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, domin jin maimaicin shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauki kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Charleston. Ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.